Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mawtarare assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci da fatar an sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 14 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zabukan cike gurbi a jihar Jigawa.
Kananan hukumomin mulki guda biyar ne kacal za a sake zabuka a cikin su.
A jihar Niger kuma ana zaman makokin mutane da dama da wasu ƴan bindiga suka sace suka kuma tattara su gaba ɗaya suka kashe saboda ba a biya su kuɗin fansa ba.
To duk mutanen nan da suka kwashe ba a riga an biya kuɗi ba aka tara su waje guda kuɗin da aka yanka ba su da halin da za su biya kuɗin nan.
A jamhuriyar Niger kuma wata nahiya ce ta tarwatse da motar jami'an tsaron ƙasar inda ta yi sanadiyar mutuwar jami'an hudu. Za kuma ku ji wata sabuwar fasahar cinikayya ta yanar gizo da ake kokarin bullo da ita a Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni kana da tsarabar muta watan Ramadan. To amma kafin duk waɗannan ga Maryam da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Russia makamai ba a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a. A lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki. A daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha tare da neman maida ta saniyar ware. A daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha tare da neman maida ta saniyar ware saboda mamayar makwabciyar ta. Qin Gang shine babban jami'in kasar China da ya fito kararrayi irin waɗannan kalaman game da sayar da makamai ga Rasha. Gang ya ƙara da cewa kasar China za ta kuma sa ido akan tsarin kai kayayyakin da farar hula da soja za su iya amfani da su zuwa kasashen waje. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da ake kira ICRC a takaice a yau Juma'a ta faɗi cewa an sako fursunoni 318 daga ɓangarori biyu da ke faɗa a Yemen a zaman wani ɓangaren shirin kwanaki uku na sakin kusan fursunoni 900 a su koma gidajensu. Uba, ƴaƴa, ƴan uwa za su ga gidajensu. Galibinsu wannan shine karan farko da za su je gida a cikin shekaru kuma za su kasance da iyalansu a daidai lokacin bikin sallah. An dai san cewa wannan lokaci ne mai matuƙar muhimmanci a Yemen da Saudiya. Abanda Fabrizio Carboni shugaban kungiyar ICRC a yankin gabas ta tsakiya ya fadawa manema labarai kenan. A ƙarshen mako mai zuwa ne dai musulmi a fadin duniya za su kammala azumin watan Ramadana tare da gudanar da bukukuwan sallah. Kungiyar ta ICRC ita ce ke jagorantar sakin fursunonin tsakanin ƴan tawayen Houthi masu alaka da Iran da kuma dakarun ƙawancen da Saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan gwamnatin Yemen waɗanda ke faɗa tun shekarar 2015. Babban malamin Shi'a na ƙasar Iraki kuma jagora a fannin siyasa Muqtada al-Sadr a yau Juma'a ya sanar cewa zai dakatar da gwagwarmayar da yake jagoranta har tsawon shekara guda bisa dalilan cin hanci da rashawa tsakanin wasu mabiyansa. Wani bangare a cikin kungiyarsa ta Sadrist wanda ya yi wa kansa lakabi da masu gwagwarmayar ko kuma owners of the cause da turanci ya yi imanin cewa al-Sadr shine Imam Mahdi, wani shugaban 'yan Shi'a da aka ce ya ɓace fiye da shekaru 1000 da suka wuce kuma ana sa ran zai dawo yana jagoranta dakaru mabiyansa don yakar mugunta a duniya. A yau Juma'a majalisar kolin shari'a ta Iraki ta sanar da cewa wata kotun bincike ta bayar da umarnin kama wasu mutane 65 da ake zargi da hannu a cikin kungiyar ta Owners of the Cause wadda ta bayyana a matsayin kungiya mai cike da matsala. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun cewa bakin haure sama da 100 ne suka yi balaguro mai cike da hadari ta Darien Gap a wannan shekarar a kokarin su na isowa Amurka wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka. hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da kaurar jama'a ta duniya a wata sanarwar hadin gwiwa sun faɗi cewa karan adadin da aka samu abin damuwa ne sosai karuwar adadin dai yana nuni da cewa mutanen da suka yi wannan balaguran mai tattare da hadari sun lanka har su shida fiye da bara a wannan lokacin bayan kungiyoyin miyagu da tayu bakin hauran za su hadu da su wajen ketar dazuzzukan marasa hanya za su kuma iya fuskantar kuguna da ruwan su ke gudu sosai da kuma mace zai masu dafi
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin mu zamu kuma soma a jihar Jigawa dake arewacin Najeriya inda hukumar zaben Najeriya ta INEC a jihar ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata domin gudanar da zaben cike gurbi a wasu kujerun ƴan majalisar dokokin jihar na tarayya wanda zai wakana a gobe a Sabar Kwamishinan hukumar zaben a jihar ta Jigawa Professor Muhammad Lawal Bashar ya shedawa wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari cewa zuwa yanzu an rarraba kayayyakin zabe zuwa yankunan ƙananan hukumomin da lamarin ya shafa
mun riga mun yi kowane tanadi na kammala wannan zaben insha Allah in Allah ya kai mu gobe mun gama shirye-shirye kakaf mun raba kayayyakin zabe sun tafi local government saboda haka mun kare dukkan shirye-shirye
ka ce ko sun tafi local government wato ƙananan hukumomi 27 ake da su a Jigawa dukkanin su za ku zaki zabe
a'a ƙananan hukumomin mulki guda biyar ne kacal za a sake zaɓuka a cikinsu akwai mai gatare da gomer waɗannan biyun su ne za a sake zaɓe na cika gurbi na 'yan majalisun tarayya ƙananan hukumomin mulki na birnin kudu da dutse da 'yan kwashi su kuma za a yi zaɓuka na cika gurbi na 'yan majalisa dokoki na jiha
jam'iyyu nawa ne suke shiga zaɓen misali a tsakaka wannan kara
guda 8 ne waɗanda suka yi rijista kan za su shiga zaɓe
kamar waɗannan jam'iyyu guda 8 da ka ambata za su shiga zaɓen dukkaninsu a majalisun tarayyan nan ne da ka ambata a baya da na jiha ko kuma wasu za su shiga na jiha ne wasu kuma na tarayya
dukkansu za su shiga waɗannan zaɓukan guda biyu
a Jigawa menene musabbabin da za ku sake wannan zaɓe ne ma tunda dalilai sukan bambanta daga wani wuri zuwa wani
mafi rinjaye daga aringizo na ƙuri'u ne a akwatunan zaɓe amma akwai wasu dalilai na daban kamar misali akwai wata ruhuwar zaɓe ɗaya wadda vivas ta ƙi aiki akwai kuma wata ɗaya wadda aka yi hargitsi aka yi tashi hankali to suna ire-iren su dai ne kawai
menene zaka iya cewa shine kalubalen wannan zaɓe na cike gurbi misali da za a yi
to yanzu dai mu dukkan shirye-shiryen da muke yi mun riga mun gama kuma mun haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe da jami'an tsaro duka waɗanda a membobi na kwamitin mu na tsaro da 'yan sanda da DSS da dai dukkan sauransu mun riga mun gama shirye-shirye gaba ɗaya saboda haka sai dai wani abu wanda zai cisgo wanda kuma ba mu san da shi
Profesa Muhammad Lawal Bashar kenan kwamishinan hukumar zaben Najeriya ta INEC a jihar Jigawa a tattaunawar sa da Mahmud Ibrahim Kwari to daga batun zaɓe sai kuma na sha'anin tsaro yanzu haka al'ummomin garin Ibi da ke cikin karamar hukumar mulki ta Mashegu a jihar Niger da ma wasu ƙauyukan da ke kusa da su suna cikin yanayin jimami tare da zaman makoki bayan da wasu 'yan bindiga sun hallaka wasu mutane na yankin da dama da suka yi garkuwa da su wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani
Bayanai dai sun nuna cewa tun a farkon wannan wata na Ramadan ne waɗannan ƴan bindiga suka tattara mutanen yankin da dama da kawowa yanzu ba a tantance yawan su ba inda daga bisani duk suka hallaka mutanen a safiyar jiya Alhamis bayan wani yunkuri da jami'an tsaro na ƴan banga suka yi na kubutar da mutanen ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ƴan bangar su ma sun samu nasara hallaka ƴan bindigar da dama Alhaji Muhammad Bakar wani mazaunin garin ne na Ibbi ga abin da ya shaida mun
karshen abin da suka yi suka je suka tara su waje guda aka halbe su duka aka kashe su
kamar su nawa kenan ne aka kashe
kai wallahi mutanen ne da aka kashe suna da yawa don bai dika suka kwashe mutane ba an kwashe mutane a tashin Hajiya an kwashe mutane shi a Mansa Kuka to duk mutanen ne da suka kwashe ba har ya biya kudi ba aka tara su waje guda kudi da aka yanka ba su da halin da za su biya kudin nan
yanzu kuma ba ku san adadin wanda aka kashe ba kenan
kai ba mu san adadin wanda suka
To shi ma dai wannan da ya bukaci a saka sunansa ya ce daga cikin waɗanda ƴan bindigar suka kashe har da kanan mahaifiyar shi
bayan sun guda masu wuta suna gani kaman duka sun mutu suka kwashe su suka daddaura su akan juna sai daga ciki da yake bai mutu ba amma dai ya ji rauni sosai ya dan tuttura wasu gawawaki ya samu ya taso shi wanda ke ma'aikacin kotu ya fadi a wurin yaran su shi ma ya cika
kaman kai an ce akwai dan uwanka ciki ko
eh shi ma'aikacin kotun shine dan uwan mahaifi ta so kawuna dai kenan
to kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura domin kuwa mun kasa samun kakakin ƴan sandar Wasiu Abiodun ta wayar salula to amma tuni gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa mutanen yankin na Ibbi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da asarar rayukar amma an samu nasarar tarwatsa waɗannan ƴan fashin daji
ko kuma dole ne mu yaba masu ƴan banga da kokarin da suka yi bayanin ya nuna cewa lallai sun yi nasara sosai duk da yake an rasa rayuka dama irin wannan yakan faru a haka tunda mutanen nan an kama su ba abin da gwamnati za ta ce sai dai ta yi ma iyalan da suka rasa ƴan uwansu a taya su jaje da kuma amince taziya
to kuna da adadin waɗanda suka rasa rayukansu zuwa yanzu
ba mu cikakken bayani
fata dai samun saukin waɗannan ƴan fashin daji da suka addabi jama'a har a cikin wannan wata na Ramadan Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to an jima kaɗan za mu koma Nigeria amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Niger Inda a can kuma rahotanni suka ce akalla jami'an tsaron kasar hudu ne suka rasa rayukansu wasu biyu kuma suka jikkata sakamakon tashin wata nakiya a jihar Difa a daidai lokacin da al'ummar jihar suka fara murnar dawowar zaman lafiya wakilin mu Abubakar Isa na dauke da karin bayani daga jihar ta Difa
Wannan al'amarin ya faru a wani gari da ake kira Jalori da ke da tazaran nisan kilomita 15 daga gabacin birnin Difa bayan da motar da jami'an tsaro na Niger ta taka nakiya. Al'amarin dai ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro hudu kana biyu suka jikkata. Wannan al'amarin dai ya zo daidai lokacin da ake ganin zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta Difa. Hakan yasa wasu daga cikin mazaunan jihar suka fara nuna damuwarsu kamar haka
gaskiya abin da ya faru ban ji dadin shi ba karfafa taka tsantsan saboda mutanen nan sun sake tafiya me sun sake tafiya da wannan ya kai so biyu zuwa uku ana cewa sun taka mini ya tashi da su kenan su ma su hudo wata hanya wanda kauce ma wannan take-take da yake ana rasuwa
ni dai sunana Ahmad Malam ka wannan abin gaskiya mu ba mu ji dadin shi ba bai dace ba kuma hukuma ya kamata su sa ido su dauki aikin su a matsayin aikin su abu kusa da sojoji abu dan kalilan nan da nan a ya kashe sojoji yau babu babban bakin ciki kaje an kashe sojan kasanka
dan umar abula mai lalle kam wannan abu ne wanda zamu iya cewa tirda Allah wadai kuma abu ne wanda an dade ba yi shi ba anan cikin jihar mu ta Difa yanzu jiya da muka ji shi mun yi bakin ciki kurai kuma mu gani muke ma an sake wani tsari ne yana da kyau su ma sojojin mu su sake wata tsari wanda za ta kawo kaman irin wannan abubuwan kar ta faru
da yake sharhi akan wannan al'amuran mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa Abba Gana wakil Malam Gana ya danganta wannan al'amarin na tashin Nakiya a matsayin wani sabon tsolon yaki da yan kungiyar Boko Haram suka bullo da shi sakamakon galabar da jami'an tsaron Niger ke samu a gaban su, tare kuma da kira ga jami'an tsaron na Niger na ganin sun yi taka tsantsan.
Wannan wani yaki ne daban, yanzu suke hango da yake ba su zuwa su yi atake for the Lord a cikin bazikin su ci galaba, so da yawa su zo sun yi ataken su ba su ci galaba ba, yanzu sun koma ga irin yakin sare kanoke kenan. Wani bom a tada nan wurin jama'a a kawo a dasa wani min soji ya hau wani wane ne ire-ire wannan ne.
Su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin mata a jihar ta Difa sun bayyana damuwarsu da faruwan wannan al'amarin musamman a cikin wannan wata na Ramadan. Yangema Mustafa na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau a ce bayan Allah na sun zo ne su sare mu, mu samu zaman lafiyar kwanciyar hankali cikin jihanmu. Kuma a yau bayan Allah na a ce yau kwasam, a ce abu ya yi sauki kawai su zo Nakiya ya tashi da su, su mutu bai yi ba. Su suna can, yara su suna wahala, su wa'annan sun mutu, yara da matan suna wahala. Duk in ka diba ka gani duk mata da yara su ne masu wahala a takaice. Mata har ta shirya mijinta ranar Lahadi zai sauko, kuma ya mutu a ciki. An bar ta da yara ba dangi uwa ba dangin uba, sai ƴan anguwa suka tattaru suna ba ta hakuri, ya ka gani kenan.
Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To gaida Abubakar Isa, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma za mu koma Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar kula da yanda za a yi amfani da fasahar zamani wajen kirkiro manhaja da cinikayya ta yanar gizo. Shugaba Buhari ya ce shi da kansa ne zai jagoranci majalisar wadda ke da manufar haɓaka tattalin arziki da kuma musamman samar da ayyukan yi tare da ministoci da manyan jami'an hukumomi da ƙwararru kan ilimi na yanar gizo. Wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna da shugaban hukumar kula da bunƙasa kimiyya da fasahar zamani ta NIDDA Malam Kashifu Inuwa Abdullahi dangane da wannan batu.
Ɗaya daga cikin kudirin da shi wannan doka take so ta cimma shine mu ga ya za a yi amfani da fasahar zamani, Najeriya ta sama wa matasa ayyukan yi, Najeriya ta samu hanyoyin shigowa na tattalin arziki, da kuma ya za a yi Najeriya ta zama wata ƙasa a duniya da ake ci da ita wajen harkar fasahar zamani. So wannan abu kuma ba a Najeriya ne aka fara yin shi ba, ƙasashe da dama sun yi abubuwa da irin wannan wanda ya taimaka musu suka samu ci gaba. Kama a ƙasar Amurka in ka duba kamar California sun bi wannan doka mahimmanci sosai, shi yasa za ka ga a duniya ma gabaki ɗaya tana ɗaya daga cikin wanda suka ci gaba wajen fasahar zamani da kuma kamfaninnika masu ƙarfin arziki wanda aka ga sun ɗan fara wajen lokaci ƙalilan ƙasa da shekara 10 sun girma sosai. Kamar yanzu a duniya kasar Ingila ita ma tana cikin ƙasa da take gaba-gaba wanda mutane masu fasahar zamani suke son su je can domin su kirkiro kamfani ko kuma su samu su kware da abubuwan da suke.
Kafin wannan dokar da wannan majalisar, ai an ta faɗa cewa wannan bangare na wato tattalin arziki ya ingantu ta fannin kimiyyar zamani da fasaha ta yanar gizo. Ta ina ne wannan majalisa a yanzu zai kuma inganta, zai ƙara bunƙasa wannan arzikin da ƙididdiga ta nuna cewa ya shigo Najeriya a sanadiyar ayyukan fasaha ta zamani din nan?
Kafin wannan majalisar da za ka ga yawanci dokokin da muke da su tsofin dokoki ne, sannan kuma babu wani guda wani dandali da za a samu su kamfaninnika masu zaman kansu masu irin fasahar zamanin nan da gwamnati, hukumomi na gwamnati za su zauna su ga menene matsalolin wannan sashi na fasahar zamani, wannan irin dokoki ya kamata a fitar da su taimaka wa yanayi, menene matsalolin masu ƙananan tasowa, kaya za a samu kuɗi a basu su inganta wannan abubuwa, kaya kuma za a samar da wani yanayi da zai sa abubuwa su bunƙasa. To ita wannan majalisa kaga ta kawo shugaban kasa yana da hukumar bunƙasa fasahar zamani da tattalin arziki kana da hukumar kuɗi kana da babban banki yana da su ma masu harkar fasahar zamanin nan duk suna da. To idan da wani matsala za a zauna a gun a ce ga matsala menene solution dan shugaban kasa ya ba da umarni na aje a gudanar. Sannan duka hukumomi da ya kamata su fitar da wani regulation ko policy su ma suna gun za su yi. So wannan abin da zai taimaka shi ne zai fitar da kamar gwamnati kawai ta zauna a office ta fitar da wani tsari ba tare da duba da yanayin da su kamfanunuka masu zaman kansu suke ba. Kaga an fitar da tsari an ce tsufi zai musu wuya su ji. Su suka fi sanin menene matsalolinsu me suke so. In aka zauna tare da su aka fitar da tsari sai kaga kowa ya rungumi tsarin nan kuma zai kawo yanayin ci gaba a ƙasa.
Shugaban hukumar kula da bunƙasa kimiyya da fasahar zamani ta NIDDA Malam Kashifu Inu Abdullahi zantawarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa. Ito yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wannan asibitin Duniya Kamaru sun soma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a club din Enemita with Lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can kasar Qatar. Yanzu dai ana neman a jala wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga a kasar Ivory Coast Cote d'Ivoire a shekarar 2023 nan. Wannan yasa ne hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru ga yadda hirar ta mu ta kaya.
To abin da zan yi fada dai shine wato abin da ya faru a Qatar yanzu gyara za ne mai dawowan su nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari aka kai wani su tsofaffi ma gashi nan dai suna wato basu yi yanda aka so ba saboda haka yanzu shi president Kafut ya san tsarin da za a yi saboda da matasan nan da su za a yi amfani yanzu a shirya a daidaita da yadda za a yi a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire.
To ya kace ganin shi mai kama a matsayin gidan kasar Kamaru Onana wanda yake afirce shi a wasa na biyu ba a gan shi ba kuma ana ganin kamar akwai matsala tsakanin sa da boki da kuma shi shugaban hukuma.
To har ila yau dai tun dawowan su nan ba ce koma kai ba koci bai faɗi ma ga abin da ya faru ba shi ma Onana in dai bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi koci ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi yace shi yanayin wasan shi kenan. To yayi fishi a yanda dai mun muka ji yayi fishi ya abin nan
amma baka ji an ce kamar akwai wani magana cin hanci da kabar sawa a cikin club din kasar Kamaru
kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su aka dace a tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president Samuel Eto shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yarda da wannan ba shi sa kafin an wasa su tafi kowa an bashi kudin shi.
To ya kace ganin yan wasan da suke kana can ketare musamman kamar kasar Turai wadanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wasan kasashen kuma su ne suke tsole wa Kamaru ko suke saka wa Kamaru ya tsari da rufe.
Yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga iyayensu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su zo su buga da kasan iyayensu maza. To shi kaji ana so ana tambayan su cin hanci da rashawa kai
ta wannan bangare
aka samu matsala su kuma iyayen shi su ce ma iyayen ko kuma sheku kuna da izinin ku dauki matakin ku kasan da kuka ga za ku iya bugawa sheku amma yazo Kamaru yayi gashi nan ya ce gashi ga iyayensu da zasu su buga kasan iyayensu amma sha dinga tambayan su da yake daga Turai suke ka dinga tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Assalamu alaikum a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma Sheikh Jabir Sani mai hulla zai shigo domin ya bamu wasu fa'idodi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Suna na Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultana Sa'ad Abubakar da ke guyo lokacin da su Sokoto. Azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske. Na farko zai su taso cikin bautar Allah. Hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Hurairah cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwar shirar da babu inuwar sai tashi. Cikin su akwai washabun na shafi ibadatu rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Ya koya musu azumi da matasa masu tasowa shekara 10 kuda suka tasowa sun saba da wannan ibada su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya cigaba su daure cikin bautar Allah. Na shi annabi ya kuwa ya mai yaro sallah da shekara 7 a buge shi in ya kai shekara 15 ba wancan duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadatu rabbihi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Azumi yana rage karfin shawa da karfin jiki. To matashi mai jin karfi wanda yake mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah, kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci, to an kare wannan shawar ta tafi abinda bai dace ba da sauransu. Yaje da ki wanda bai dace ba yayi amfani da karfi wajen tashin hankali. Shaye-shaye da ake yi, shaye-shaye suna kare azumi. Naka azumi idan ya sa mutun ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowar alfijiri zuwa faduwar rana, to ana kyautata zatun ya saba da kame wani lokaci. Mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba. To amma in wannan lokaci yanzu bai sha ba, to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da dukkan darasi daga hakan. Ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙananan kowa na azumi yana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki. To wannan yana ba su cewa al'umman nan fa tana buƙatar haɗin kai, tana buƙatar na sama ya taimaka mana ƙasa, kamar da ake cewa wannan yara su ne manyan gobe. To ya kamata su koya ga manyan su koya ga al'umma gaba ɗaya, wanda yake duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi.
Cewa Allah da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ƙasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar a yau Juma'a, a lokacin da yake mai da martani akan damuwar ƙasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine, yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki, a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha tare da neman maida ta saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. Kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICRC a takaici, a yau Juma'a ta faɗi cewa an sako fursunoni 318 daga ɓangarori biyu da ke yaƙi a Yemen, a zaman wani ɓangaren shirin kwanaki uku na sakin fursunoni kusan 900 su koma gidajensu. Uba, ƴaƴa, ƴan uwa za su ga gidajensu. Galibinsu wannan shi ne karan farko da za su je gida a cikin karu, kuma za su kasance da iyalansu a daidai lokacin bikin sallah. An dai san cewa wannan lokaci ne mai matukar mahimmanci a Yemen da Saudiya, abinda Fabrizio Carboni shugaban kungiyar ICRC a yankin gabas ta tsakiya ya fadawa manema labarai kenan. Babban malamin Shi'a na kasar Iraki kuma jagora a fannin siyasa Muqtada al-Sadr a yau Juma'a ya sanar cewa zai dakatar da gwagwarmayar da yake jagoranta har tsawon shekara guda bisa dalilan cin hanci da rashawa tsakanin wasu mabiyansa. Wani bangare a cikin kungiyarsa ta Sadrist, wanda ya yi wa kansa lakabi da masu gwagwarmayar ko kuma Honors of the Cause da Turanci, ya yi imanin cewa al-Sadr shine Imam Mahdi, wani shugaban 'yan Shi'a da aka ce ya ɓace fiye da shekaru 1000 da suka wuce, kuma ana sa ran zai dawo yana jagorantar dakaru mabiyansa don yakar mugunta a duniya. A jiya Alhamis, hukumomin Majalisar Dinkin Duniya guda biyu sun faɗi cewa bakin haure sama da 100 ne suka yi balaguro mai cike da hadari ta Darien Gap a wannan shekarar a kokarinsu na isowa Amurka, wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia ne, koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kam a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya kula mana da sauti ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fata alheri, ma'assalamu, ku ne lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya.